Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 2.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da safiyar ranar Lahadi. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku. Amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa kasar Iran da ta saki wani masani ba Amurkin China wadda ta tsare shi tun cikin shekarar 2016 wata musayar da ita ma Amurka din ta saki wani dan Iran masanin kimiyya da aka kama shi a bara. A wani sakon Twitter a jiya Asabar, Trump ya sassauta matsayinsa da kalamai masu daɗi akan Iran, yana gode mata akan tattaunawa da ya kira ta adalci wacce ta kai ga musayar fursunoni. Yana mai cewa za mu iya kulla yarjejeniya a tsakaninmu. Trump da ya daɗe yana bayyana aniyarsa ta shiga wata tattaunawa da za ta kawo ƙarshen rashin jituwar tsakaninsu da za ta zama sabon babi wacce kuma za ta maye gurbin yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 da aka cimma tsakanin Tehran da kuma wasu manyan ƙasashen duniya guda shida. A shekarar da ta gabata daidai shugaban na Amurka ya janye daga yarjejeniyar, yana mai cewa yarjejeniyar ba ta yi tsauri sosai ba akan Iran. Masu bincike a Amurka suna kokarin gano makasudin harin nan da dan asalin Saudiya matukin jirgin saman soja da yake samun horo akan tukin jirgi a nan Amurka ya kai inda ya yi harbin kan mai uwa da wabi a tashar sojan ruwa a Florida. Harbe-harben da aka yi a ranar Juma'a tashar sojan ruwa ta Pensacola Naval Air Station ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu ciki har da maharin. Jami'an bincike sun ce wasu mutane guda takwas sun jikata. Jami'an sojan ruwa da na bincike sun gano maharin matukin jirgin sama ne dan asalin Saudi Arabia, ɗaya daga cikin ɗaruruwan 'yan ƙasar waje da suka je tungar a Pensacola domin samun horo. Sashen labaran NBC ya rawaito kalaman jami'an binciken suna cewa sun gano maharin da suna Muhammad Sa'id Al-Shamrani. Da yammacin ranar Juma'a ne labaran Fox ya faɗa cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta kama wasu 'yan ƙasar Saudi Arabia guda shida nasaba da wannan harin. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutane da suka mutu a cikin harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa masu zanga-zangar kinjinin gwamnati a Iraki a jiya Asabar ya ƙaru zuwa akalla mutane 24 a cewar jami'ai. 'Yan sanda da majiyoyin kiwon lafiya sun ce a cikin harin da ya fara da yammacin ranar Juma'a sama da mutane 127 ne suka jikata daga harbi da kuma wato sukar wuka. Akwai 'yan sanda a cikin mutanen da aka kashe. An kai galibin munanan hare-hare a birnin Bagadaza tun lokacin da dubban 'yan Iraki suka bazu a kan titi suna gudanar da bore a ranar 1 ga watan Oktoba, inda masu zanga-zanga suke buƙatar kawo sauye-sauyen harkokin siyasa da kuma kawo ƙarshen tsoma baki da Iran take yi a harkokin Iraki. 'Yan bindiga masu tarin yawa rufe da huskokinsu wanda jami'an tsaro suka ce ba iya gane su suka auna masu zanga-zangar a kusa da babban dandalin tsakiyar birnin Bagadaza. Majiyoyin jami'an tsaro na cewa an bindigan sun shigo babban titin ne da ke kai ga dandalin a cikin ayarin motoci suna harbe-harbe yayin da kuma suke tunkarar dandalin. Yan majalisar tarayyar Amurka na bangaren Democrat a jiya Asabar sun yi wata ganawar sirri akan binciken tsige shugaba Donald Trump wanda ke kusa da yuwar kada kuri'a akan batun wanda za iya yin sa kafin zuwa hutun bukin Kirismeti. Yan Democrat akan kwamitin shari'a suna aiki gadan-gadan a ƙarshen mako domin sake duban shaida da aka gabatar akan shugaban ƙasar da Republican kana za su tsara daftari da zai bada shawarwari wanda za iya kada kuri'a a majalisar baki daya da safiyar ranar Alhamis. Yan majalisar da sun bayyana rahoto mai shafi 55 a jiya Asabar da ke nuna abin da suke ganin ya dace da kundin tsarin mulki wanda ake kira dokokin tsigewa da za iya dogara akan su akan wannan batun. A ranar Juma'a fadar White House da ta ce ba za ta bada haɗin kai ga raguwar binciken da majalisar tarayyar ke yi na tsige shugaba Donald Trump ba.
Labarin duniya kuwa saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaba. Ni Nasiru Adamu Hikaya zan gabatar. Mai jigajigan APC mai murgige cewa ne kan kiran da shugaba Buhari yayi yana mai cewa kaso sake su rasa gwamnatin tsakiya don rabuwar kawuna. Masanin harkokin siyasa Dr. Bibi Faruk ya duba bambancin zabe karkashin PDP da kuma yanzu karkashin APC. Waɗannan da rayin awwalu karfe ningi kan jam'iyyar APC da gayyatar Abdul Ninge dawo jam'iyyar za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. A taron masu ruwa da tsaki na APC mai mulki, shugaba Buhari ya bukaci yan jam'iyyar su jajirce don kaso rasa gwamnatin tsakiya zaben 2023 in Allah ya kai mu. Ba mamaki shugaban na duba yadda ake samun rabuwar kawuna ne tsakanin masu cewa lalle mulki ya koma kudu da masu cewa a'a har yanzu APC na arewa. Kazalika batun ya zo daidai lokacin da wasu gwamnoni ke kiran shugaban jam'iyyar Adams Oshimole ya yi murabus. Gashi ma reshen jam'iyyar na jiharsa ta Ido ya dakatar da shi, inda shi ma a tarayya ya dakatar da shugaban jam'iyyar na Ido. Datin bai tsohon sakataren jam'iyyar mai Malabu ni wanda shine gwamnan jihar Yobe a yanzu me zai ce kan bayanin na shugaba Buhari?
Abinda shi shugaba Muhammadu Buhari yake nufi yayin nasiha ne ga dukkan dan jam'iyyar APC domin wannan shugabanci da ya baiwa kasan nan duk dan Najeriya abinda zai fara tunani shine halin da kasan take ciki kafin shi shugaba Muhammadu Buhari Allah ya daura shi kan karagan mulkin da kuma halin da kasan take ciki yanzu a fuskan tsaro fuskan tattalin arziki da sauransu dukkan muna cikin wani hali kasan kusan ta durkushe Allah kuma cikin ikonsa yanzu da martaban kasan da kuma harkan tattalin arzikin da kuma harkan tsaron duka da ana samun sauki nesa ba kusa ba to kuma irin tsari na shugaba Muhammadu Buhari da ya kawo na ci gaba da dukkan ayyuka da gwamnati tote da suka gabata suka fara saboda a kammala wannan ba garamin tasiri take yi a rayuwar kasan nan ba saboda da idan gwamnati ta zo ba ruwanta da abin da wancan gwamnati ta soma balle a kammala so hakan shi ya jawo ayyuka da dama a kasan nan na titina ne na wasu abubuwa da na more rayuwa na al'umman kasa da yawa an dakatar ko cikin Abuja za ka gani akwai tituna da dama da aka soma ba a kammala su ba shugaban Muhammadu Buhari ne ya zo ya kammala su so shi ba ruwansa da wane ne yake yin aikin ko kuma waye ya bada aikin shi bukatansa da burinsa a tabbatar cewa tunda dukiyar al'umman Najeriya ne a tabbatar cewa an gama shi aiki a soma shi a gama shi ne zai sa al'umman kasa su mori aiki ba wai wani ya soma a dakatar idan wani ya zo kuma ya je canki wani wuri shi ma ya soma shi ma wani in ya zo ya dakatar ba to abinda yake nufi a takaice ci gaba da kyawawan ayyuka da aka soma da kuma irin alkawarin da ita jam'iyyar ta yi wa al'umman Najeriya na canji wanda kuma wannan canji dama kamar yadda aka sani sani gyara shine yake da wuya bata ba wani abu bane cikin lokaci kankani za ga abu ya lalace amma gyara ke da wuya wani lokaci kuma matakai da za a dauka na gyara za a gani yana da wuya kafin mutane su saba da barin abin da suka saba su zo kan abin da ba su saba ba to shine wannan shine sauyin wannan sauyi da aka yi wa al'umman Najeriya alkawari shine abin da shi shugaban Muhammadu Buhari yake magana akai a guji rarrabuwan kawuna a guji kananan maganganu a guji kiyayya a dawo a hada kai a ga cewar ga abin da ainihin makasudin kafa wannan jam'iyya da ma'anoninta da manufofinta saboda ci gaban Najeriya wannan shine abubuwa da yake nufi da irin wannan nasiha da yayi kuma alhamdulillah ɗan jam'iyya duka sun gamsu kusan yanzu din rigingimu na cikin gida yawanci ya lafa yanzu kuma ana cikin tattaunawa ta yankuna daban-daban a ga cewar jam'iyyar nan ta zauna lafiya ta zauna daram kamar yadda aka kafa ta sannan kuma masu sha'awan su shiga za su shiga wanda ma suka yi fushi suka bar jam'iyyar su ma za su komo gida wannan ya daga cikin dukkan abu ne a dunkule ya faɗa wanda kuma mutane da masana magana sun san abin da yake nufi kuma mutane sun ɗauki darasi akan wannan magana da ya yi.
Allah ya kai mu zaben na 2023 mu ga sabon shugaban Najeriya. Shugaban Buhari ya sha caccakar tsarin zaben Najeriya bayan takarar da ya fara a 2003 inda bayan lashe zaɓe a 2015 ya ce ƙuri'a ta fara aiki. Shin yanzu ƙuri'ar na aiki musamman ma a zaben Kogi da aka bada labarin 'yan banga sun yi wance kali da akwatunan zaɓe a wasu rumfuna? Mu ma tuna baya mana ga bayanan shugaban Buhari kan zaɓe.
Mun fahimci wannan haɗa kai na jam'iyyoyi zai ƙarfafa wannan tafiya ta demokradiyya. Saboda kun san abin da ya auku a 2003, kun san abin da ya auku a 2007, kun san abin da ya auku a 2011, kun san abin da ya auku a zaɓoɓin gwamnoni na Kogi da na Adamawa da na Sokoto, kun san abin da ya auku a zaɓuɓɓuka na cika gurbi na 'yan majalisar dattawa da na tarayya da na jihohi. Sai a je a rubuta sunan wanda ya ci zaɓe a bashi ko da nawa ya ci, a tafi gidan rediyo a faɗi a ce in yana da magana a tafi kotu. To tunda babu adalci mu mun yi imani abun ba zai dore ba. To shine in muka hada kanmu adalcin nan ko ana so a yi shi ko ba a so dole a yi shi.
Wannan kenan a tarihin ra'ayin shugaban Buhari kan yadda zabuka suka gudana a gabanin 2015. Mai sharhi kan lamuran siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi fashin baki kan yadda zabuka suka gudana a karkashin PDP da yanzu kuma a karkashin APC.
To a gaskiya duk wanda ya nutsu ya kalli yadda siyasar Najeriya ta tafi daga 1999 zaɓuɓɓukan da aka yi zuwa wanda aka yi 2003 da 2011 da wannan har na 15 lokacin da APC ta zo zai ga abu muhimmi ya bayyana cewa a lokacin da ake tafiyar da zaɓe a lokacin PDP gaskiya ba tantama cewa da gwamnati da hukumar zaɓe da mutanen siyasa 'yan jam'iyya da waye sun ɗauki maguɗi sosai sun sa ya yi tasiri a cikin wa'annan zaɓuɓɓukan da ake maguɗi na cewa za a yi ƙoƙari a ƙara yawan ƙuri'a ko kuma a rage ta a wani wuri ko kuma a yi amfani da duk wasu dabaru da suke nan dabaru da wayo da cutarwa ta maguɗi ba a tsaya ba abin nan zaɓuɓɓuka da yawa an yi an tabbatar da shugabanci akan haka an je an yi shari'a wasu shari'a ta gyara wasu shari'a ba ta gyara ba to amma daga 2015 lokacin da ake tunanin cewa yanzu demokradiyya ta samu ci gaban da ya kamata a ce zaɓuɓɓukan mu sun fara tsaftata suna zama na cewa magudin nan tunda dabaru ne in ka kula duk shekarar da za a yi zaɓe sai an koma majalisa an yi gyaran kundin zaɓen saboda wa'annan magudin da ake gani a rage wanda za a rage kullum sai an sake samun wasu to sai ya zama na kuma sabon abin da yake fitowa yanzu shine fin ƙarfi amfani da wato hukuma kuma masu mukami na 'yan sanda da sojoji da SSS da wani ne a ce sai an tabbatar da zaɓe yadda ake san shi ko da mai mutane suke so ko da mutumin da aka ɗauko ɗin karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne wannan mun gan shi a Kano kafin Kano mun ga an gwada Ekiti lokacin da muka ga ma'aikatan 'yan sanda da gwamna baya taɓuwa a hannun masu aikin sarki duk abin da ake a Najeriya a da za su taɓa kowa amma in aka zo wurin gwamna za a ce na da immunity sai gashi mun ga an danna gwamna an taka shi ya ce ma an karya masa wuya ko gaskiya yake ko ba gaskiya yake faɗa ba saboda ana son a tabbatar da wani ɗan takara mashi ba 'yan daba ba kawai a'a masu wato kayan sarki da bindigogin sarki da bindigogin gwamnati a hannunsu da su ake amfani a tabbatar da zabe. Yanzu yau da muke cikin na Kogi haka ake yi, na Kano kowa ya gani canza shugabancin ma aka yi, aka dauko wasu daga sama aka zo aka ce ku ne. So abinda nake tunani yana faruwa yanzu ba a hukumar zabe ake zabe ba, ake tabbatar da zabe ba, a kiran shugabannin yan sanda da hukuman masu karfin bindiga ake yi a ce ga abin da ake so ya tabbata. Hukumar zabe in sun tabbatar da shi kusan turancin da za ku yi yan Najeriya. To idan siyasa ta zama haka, demokradiyya ta zama haka, la haula wala quwwata, to komai ya lalace.
Okay, wannan doka ya nuna kamar ba wani sauyi aka samu wanda za a iya cewa an samu wani ci gaba harkar demokradiyya.
Ci gaba ba a same shi ba, saboda a duk tunanin mutane, musamman mutanen da suka bar PDP a lokacin 2015 suka ce ai Buhari, mutanen da suke cikin Najeriya da wanda suke cikin PDP da wanda suke cikin wasu jam'iyyun da mutane kala-kala da kuma ma mutanen da kasashen da suke kasashen waje wanda suke tunanin cewa suna son su taimakawa demokradiyyar Najeriya ta inganta ta armashi, sun yi tunanin cewa shigowar APC kara tsaftace zabe zai kara gyara lamuran siyasa zai. Amma abinda muke gani shine maimakon a samu wannan zabe, ya zo yana lalacewa, ya zo yana zama harkar kisa, ya zo yana zama harkar kawai ba kai ba nuri, ba ma a tunanin waye yake takarar me zai iya yi. Kawai abinda ake tunani shi dan gida ne a tabbatar da shi ko ta halin kaka.
Masana dama sharhi sukan yi su bar wa jama'a alƙalanci. Yanzu kuma ga ra'ayin awwal karfe Ningi wanda ya maida martani bayan kiran da muka kawo a makon jiya na APC a Bauchi ga Sanata Abdul Ningi ya shigo APC daga PDP.
Haka ba shi ne hanyar warware wannan abin da ya auku da mu ba, domin tunda mun riga mun yi wawan zama an ga al'aurar mu, to kamata a yi mu gyara cikin gida tukuna, mu gyara tsirin mu, mu gyara tsirin mu, gyara adam mu, sai mu fito waje sai mu rufe tsirin mu gabaki daya. Amma bai kamata CPRO na jam'iyyar APC na jihar Bauchi ya yi wannan kirari ba tare da sanar da 'yan siyasa da suke wannan shirafa wannan yanki ko kuma gari ko kuma wannan wadin a siyasance ba gabaki daya. In kuma ya yi wannan ne a mazauninsa kawai, shi ne CPRO kawai don jin daɗin bakinsa ko kuma don ganin cewa haka shi ne mafita a gunsa. To gaskiya
wato in ka saurari hirar, CPRO yana magana ne a madadin APC ta mataki ta jihar Bauchi. Wannan kira ga shi Sanata Abdul Ninge da wajen jam'iyyar APC.
CPRO ana wahayi ne a jiha, ba dole sai an bi ta kasa a tafi sama ba. Mu muna ma magana ne yanda yake baro daga farkon siyasa shi ne ward level zuwa local government level, ba wai kadi na dan na ESCO na state ba ko a'a, ya ba ta ba ce wannan. Siyasa shi ne cewa sai an contactin mutane a vote dinsu ga halin da ake ciki a zo local government har aka yi wannan matsayi, har ma aka yi biyan da aka yi a kasance ga baki daya.
Yanzu in aka waye gari Sanata Abdul Ninge dawo APC, me zaka ce, me wani irin ya zaka ji a ranka?
Mu ba wannan ba suke ba, ba zai auku ba, kuma ba ma so mu ga wannan rana mu wanda mai tafiya a kamar hukumar. Irin wannan wawan zama da kake tsaya a baya, an ga al'aurata kar ta kare irin wannan abubuwan gabaki
daya. Me wato ban ma tambaya ba, menene ganin al'aura din da kake nufi a wannan zantawar?
Ganin al'aura mun yi ta cewa ga yanda ya kamata a yi a ci zaɓe, aka raina mutanen da suka sha wahalansu, suka sai da dukiya, suka ba da gudunmawarsu da iliminsu da dukiyarsu da abin da ya kamata ta yi, aka bar su a site, aka ɗauko wasu masu riga da staki ɗayan wanki da gugar siyasa, ko haka ba ne, suka zo suka kiza abin da suka kaza, suka kasar jam'iyyar har ta kai ga tarasa gwamnatin, har ta kai ga tarasa kujerar gwamnatin jihar Bauchi.
Shin idan wasu yan jam'iyya, irin manyan yan jam'iyya, misali ma irin su Abdul Ninge a jihar Bauchi, suka dawo APC ba ci gabanta ba ne?
Ci gaba ne, amma ci gaba ne ta wace fuska, ta mutanen da ya mulka daga santarar zuwa ko kuma daga Ninge Warji suna ga sun yaba da wannan mulkin da ya yi na tsawon shekara 12 su ya mulka a yankin.
Ai ba ka karisa maganan ba, ina ji.
Shi ne saboda su ya mulka, su suka zo suka ce suna sha'awar, saboda gashi ya mazu yau ya mazu kujerar ta majalisar tarayya. Ya yi house leader, ya yi kuma abubuwa da yawa, saboda ya bar wasu abu da legacy a wannan yankin, ke neman sa yau dan ya zo ya shigo jam'iyyar APC ya zo ya karasa abin da yi ko kuma yaya.
Shin wannan ra'ayi na dan jam'iyya zai canza ra'ayin jam'iyyar kuwa? Wasu rado duk da wani muka kawo karshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin, ni Nasiru Adamali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton na musamman.
A Najeriya, ba ga amfanin gona da kuma dukiya, rayuka da dama ne kan salwantar sanadiyar rikicin makiya da manoma, musamman a farkon damina ko kuma lokutan da ake girbi ko kwashe amfanin gona. Kuma wannan lamari ya fi kamari ne ma a arewacin kasar da ke da albarkatun noma. To sai dai ku yanda ake zargin hukumomi da shakuratin bangaro. Yanzu haka a wasu yankunan, tuni manoma da makiya suka soma fahimtar juna. Yankin Bole da ke jihar Adama a arewa maso gabashin kasar na cikin wuraren da aka soma fahimtar juna, inda manoma da makiya suka rattaba hannu da kuma kafa dokoki a tsakaninsu domin magance faɗin makiya da kuma manoma. Baga cashewar da aka yi a wajen taron rattaba hannun da aka yi a gaban sarakuna da kuma jami'an tsaro, shugabannin bangarorin biyu sun ko bayyana muhimmancin fahimtar juna tsakaninsu. Da farko dai ga wakilin bangaren manoma Mr. Ziratumba.
Cikin Adamawa gaba daya ba fara koyina ba sai a wurin Bolito. Mu gaskiya mu farin ciki kwarai da gaskiya. Mu dauki alkawali tsakaninmu da manoma da su kiwo da makiyaya, mu zama yanzu tsintsiya ma daure daya. Don mun riga mun rantsi yanzu ba fada ba komai tsakaninmu. Za mu doke rajajeniya yanzu mu sa hannu akan zama lafiya a nan Bole community. So za su yi kiwo ba shiga gona mutane ba fada ba komai za mu yi noma kuma hankalin mu a kwance.
Shi ko Alhaji Yawu Isa da ke cikin shugabannin kungiyar Tabita Fulaku na ma cikin waɗanda suka rattaba hannu a madadin makiyayan.
Kuma Allah ya kawo wannan rana, mun ji daɗi abinda muka yi karatun nan da suka kira mu muka yi akan yarjejiyar nan, mun yarda kuma dukkanmu da manomi da makiyaya sun fi wannan doka, kuma muna samun zaman lafiya a gefen Bole yanzu Allah ya yarda.
Yanzu haka shirin wanzar da zaman lafiya ta MCM wato Managing Conflict in Nigeria da ke samun tallafi daga cibiyar ba da tallafi ta kasar Birtaniya British Council tuni koyi da kofa wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin makiya da manoma a wasu jihohi uku na arewa maso gabas. Abdulkadir Bello da ke zama jami'in shirin a jihar Adamawa ya ko bayyana tasirin wannan yunkuri da ma irin nasarorin da ake samu.
Akwai nasarar da aka samu saboda ana samun rashin jituwa sosai tsakanin makiyaya da manoma. To amma shekarar nan ba samu wani tangarda ba tsakaninsu. So saboda aka samu ce an cimma abin da ake bukata. To Murmushi People's Development Foundation wani NGO ne da ta tuntube mu, mu British Council MCN program, suka ce mana fa akwai ana samun tension tsakanin makiyaya da manoma a kowane shekara. So saboda haka yana son tunda yana da dan abun nan ya san yadda ake shiga tsakani, yana son ya fara wannan shiga tsakani ko kuma mu tallafa.
Wannan da ai ta British Council suna aiki a jihohin arewa maso gabashin Najeriya kusan jihohi shida. Wannan abun a Adamawa kai zai tsaka kuma za ta fada ayyukanta.
To wato MCN program na British Council muna aiki ne a jihohi uku ne. North East wato shine ma afanan managing conflict in North East Nigeria. A jihohin Borno muna da office, Yobe muna da office da kuma jihar Adamawa. So yadda kaga muke a Adamawa duk ayyukan da muke yi ana yin su kuma jihar Borno da Yobe. Wato akwai ayyuka na building capacity
horaswa
na traditional rulers su daga mai jimilla da hakimai da kuma masu anguwanni. An horar da su a jihar Adamawa, wato mun fara da Adamawa Emirate da Mubi Emirate, mun horar da su da rida 16 kowane masarauta. Sannan shekarar nan mun je Numan, masarautar Numan da kuma masarautar Ganye, muka horar da wannan traditional rulers din 160. Kuma mun duba, mun yi bincike, muka tarar duk shiga tsakani da wayannan masu anguwanni da hakimai suke yi ba sa recording, ba sa rubuta shi. So muka ce ya kamata mu train secretaries nasu. So mun train secretaries nasu, duk wanda muka yi training an yi training secretary nashi, kuma yadda za a inganta wannan sulhun da ake yi ya zamana akwai record. Ko yaushe ne aka zo aka ce ina abubuwa aikin da kuka yi akwai shi a computer. So we establishing wani abun da muke cewa sulhu center a kowane masarauta. A Adamawa Emirate akwai daya, a
Mubi Emirate akwai daya, Ganye Traditional Council akwai daya, da kuma Numan Chiefdom. So wayannan su centers din mun yi furnishing, mun yi renovating, mun yi furnishing, kuma mun yi training jami'ai daga wannan masarautu, saboda duk aikin da masu anguwanni hakimai da sauransu suke yi za a kawo wannan service center din nan a shigar da shi a computer. Akwai software da muka yi developing wanda za a yi analysis da shi a tantance yadda zai taimaka ma masarauta ya san wani irin matsaloli ne suke da shi a wannan bangaren da sauransu, sannan zai taimaka musu yadda za su yi nazari.
A kullum sarakuna iyayen al'umma kan yi gargaɗi a tsakanin makiyaya da manoma. Alhaji Muhammad Mustapha Hakim Yola ta bakin wakilinsa ya ce muddin ana son kawo ƙarshen wannan faɗa na makiyaya da manoma, to fa sai kowa ya kai zuciya nesa.
Lokacin damuna za ku tura shanayenku saman dutse su je su yi kiwo har damuna ya kusan ƙarewa. Masu noma sun yi shukinsu, suna bin gonansu da taki har ya kai ya girma, in ruwa ya fara tafiya sai ku sako shanayenku daga kan dutse kuna bin cikin gonakin mutane suna cinyewa. Don haka kun san wannan, ko mutumin ya haƙura Allah ba zai yafe muku ba, kun cuce shi, kuma ba shi kadai kuka cuta ba, kun cuta har da talakawa da suke cikin garin, dan in babu noman nan me da su ci. Don haka iyayen masu kiwo, kun ga yara ne ake ba mu shanu, lokacin da za su gangaro daga kan dutsen nan sai ku haɗu ku yi committee ku je ku same su, kamar yanda kuke kai musu kudin abincin da za su ci a kan dutsen, sai ku gangaro da shanun tare ku kai garkin da ku aje. In har kuka iya kuka yi haƙuri kuma war haka kamar yanzu ba komai a daji, aku ya sako shanun su shigo da su tatta abincin da za su ci, ba faɗa ba komai. Amma za ka ga yaro ya je cikin dutse ba abin da yake gani a cikin dutse, sai dabbobin daji ya shigo da shanu ya shiga gonan mutum ne, gona ya mai magana, ai dole ya ci da abin da ya ce zai same shi. Don haka ku kira ƴaƴanku da ku ja kunnensu, don yanzu ku kuna tunanin sa hannu da kuka yi nan ba abun wasa ba ne, don duk abin da aka ce ka zo ka sa hannu ka kama kanka ne. Wanda aka kama ka da laifin shanunka ya shiga gonan mutum, to fa gaskiya mu ma za mu goyi baya duk abin da doka za ta yi a kanka ta yi. Don haka masu gona su kuma idan ba a shiga ba ko mai shanu ya zo wucewa, su zo su ce an ci gonansu, su tashi su zo su samu mai anguwa da fada, su samu mai jimilla da fada da sauransu, da su kyauta ba, don in babu waɗannan wada su samu.
A wasu jihohin aka ɗauki matakai, inda ma majalisun dokoki kan kafa doka da zimmar rage irin wannan rikici. Jihar Taraba na kuwa cikin jihohin da ke fama da wannan matsalar. To wai kowane hali ake ciki a yanzu? Honorable Bashir Muhammad Bafin Guroje ɗan majalisar dokokin jihar ne, wanda ma ya fito daga yankin Mambila wanda ita mata ya fama da wannan matsalar, ya ko bayyana halin da ake ciki da irin ma matakan da ake dauka.
Alhamdulillah yanzu dai rikice-rikice na makiyaya da manoma a dukkan fadin Taraba, cikin ikon Allah an kwana biyu ba a ji duriyar wannan abun ba, kuma muna fata Allah cikin hikimarsa, cikin ikonsa da buwayansa ya sa wannan abun ya lafa kenan har abada. Irin wannan fitina ba alheri bane ga ci gaban al'umma, ba alheri bane ga tattalin arzikinmu da zamantakewa mu. Mutane da Allah ya hada mu wuri daya, dole mu zauna mu yadda Allah ne ya yi mu al'umma daban-daban a bisa akan kabilunmu da addinanmu da abunda, dole Allah ya samu daban-daban don mu fahimci juna, don mu gane juna, ba don mu yi tawaye ba, mu yi ta kashe-kashe, mu jawo makanmu talauci da ci baya da gaba da hasada wanda bai da amfani.
Koma da menene dai, in yi magana kan ce zo mu zauna wai zo mu bata, kuma zama lafiya aka ce yafi zama dan sarki. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, anan muke ka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka jimuriyoyinsu, ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
Labarai don